معين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو دياغ الله سبحانه وتعالى بيسر هدورني وأن السافية بنتي روك وأنك تزمني البركة بريم وبكيدية سافية الصبر شابك الزوجة شعبان جرى منذ صلى الله عليه وسلم بمئة بقلي حدود تلاتين لأوكو وبتدي لي بقوي زوجة بقوي نا شكرا تبدي لي لغو مشابي الإساف اللي أتي شيء من نبيا ما في قبل كراتبنا لتافا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ما كن دي قباتا من تأى عند مالم كي بينا منا في فيكم لكي تكاني متاني ما سو درجة سو كنسو لقد قلت وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه وأفضل أنبيائه هم المرسلون هو يسمى في فتاة لقد كن وليي في أيوم وليي وأن سوني سمد قوة سوني واتو أنباوان الله هم أسكن أنباوان وأن سك في سوني من ذني أسكن من ذني وأن سك سمى sune ulul azmi sai ka mana ayoyin nan guda biyu na ulul azmi haka ne to inda zamu tashi shine wa afdalu ulul azmi ko ana bi yawa to mallan yace wa afdalu ulul azmi muhammadun khatimun nabiyyin ko khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa sallam a cikin wato ulul azmi su biyar din nan wanda shine mafifici ko ba gaurin bane kafi ne goma sha biyu ko yawa layi na takwas ne ko shida na'am yace a cikin ulul azmi nan sune Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa da shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda shine shugaban su shine yake faɗa mana cewa wa afdalu ulul azmi mafifici a cikin ulul azmi shine Muhammadun khatamun nabiyyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma sun annabawa wanda da shi annabci ya kare wa imamul muttaqin kuma shine shugaban masu bin dokokin Allah masu tsoron Allah wa sayyidu waladi adama wa imamul anbiya'i idza istama'u وخطيبهم إذا وفدوا صاحب المقام المحمود الذي يضبطه به الأولون والآخرون وصاحب لواء الحمد وصاحب الحوض المورود وشفيع الخلائق يوم القيامة وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه الله بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه ونشيني متعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أن الدين نام بل بياني أكم مطعين يافك ألف وأن إلا يكاتن لقاء بينا للتفيد داما ما لم يستربوتا أكم مطعين من ذن الله صلى الله عليه وسلم بأيبا بقوما ذا أيوان الأن أدم الذي كسد مطعين من ذن الله صلى الله عليه وسلم بل أنتنا أسيه zai aikata wani abu har a ce ya fi shi a babban abin lura sosai a cikin waɗannan kalmomi za mu bi kowace kalma ɗaya-ɗaya-ɗaya a cikin waɗannan kalmomi da ya ambata mu ji mai malamai suka ce a kai khatamun nabiyyin kamar yadda ya zo a cikin alƙur'ani a suratul ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin a wata ƙira'ar wa khatiman nabiyyin khatim menene bambanci tsakanin khatim da khatam yanzu khatim wato khatiman nabiyyin ana nufin cikamatin annabawa wanda shine ya cika annabawa ma'ana da ya zo daga zuwan sa to kuma babu wani annabi dan an ce khatama shine an rufe abu babu kuma wani abu da zai zo irin wannan a bayan wannan din da ya zo na ƙarshe khatim ismu fa'il ne sunan mai aiki ne, ma'ana kamar shine ya cika annabawa daga zuwansa, to kuma babu wani annabi da zai zo. In kuma aka karanta a ɗaya ƙira'ar, wato wa khataman nabiyyin, kamar da yazo a ƙira'an Hafs, domin Asim shine ɗaya daga cikin mutum biyu ne suka zo da wannan riwayan da Asim. Don haka za ka ga cewa in aka faɗi wa khataman nabiyyin, khatam abin da ake yi shine zobe. Zobe ana kiransa wannan kasancewar ana amfani da shi zobe a matsayin sam. An yi san zobe, kamar zoben manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zobe ne da aka rubuta masa Muhammadun Rasulullah a jiki sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da zobe, haka aka kera shi aka rubuta masa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To idan ya sa shi a hannunsa, lokacin da ya yi wasiƙa zai aika wa wasu mutane wasiƙa wani wuri, kamar wasiƙar da ya aika zuwa ga sarakunan kafirai, kiristoci, da kuma mutanen Iran a lokacin nan, Farisa, da kuma shugabannin Larabawa, ƙabilu-ƙabilu, don su zo su musulunta. In aka rubuta takardar, to haka ake ɗaukar wannan khatam ɗin, sai a dangwala shi a tawada, sai a ɗora a ƙarshen wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai a tafi da shi. Kunga asalin khatam shine yanzu a larabcin yanzu ake amfani da stamp na office, sunansa al-khatam. Ngani khatam ma'ana domin da shi ake rufe wasiƙa. In aka rubuta wasiƙa sai a ɗauko kuma ƙarshe, inda director ne ko wane ne ko waye zai sa hannu, to sai kuma a ɗauko stamp a sai a sa, ko to wannan shi ake ce ma khatam. Dan haka idan aka karanta wannan kamar yadda yake a ayan nan wa khataman nabiyyin, to abin da ake nufi kenan. Kaga an ɗauke shi zobe da ake amfani da shi a rufe wasiƙar da ake aiko manzanni. Bayan shi babu wani manzo da za a bashi takarda da sam, misali kenan, cewa ga shi je ka zama manzo. Kaga ta kowace ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam bayansa babu wani manzo. Na fata mun fahimci wannan abu. To dalilin wannan bayanin, akwai dalilai da dama da suka zo a cikin Alƙur'ani, wanda duk da dai wannan aya da muka karanta babu aya da ta fita bayani ƙuru-ƙuru akan khatmun nubuwa. Aqidan khatmun nubuwa aqida ce mai ƙarfi kuma sannan mai asali a addinin musulunci. Babu mutumin da zai zama musulmi sai ya yarda da khatmun nubuwa. Me ake nufi da khatmun nubuwa? Yadda da cewa bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu wani annabi kuma da zai zo. Sam ba za a samu ba, babu wani annabi. Ko da sunan annabin yayi da awaya ce shi annabi ne, sai masu da'awar ƙarya, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa akwai wasu dajjaluna salatuna, wasu dajjalun, an ce dajjal ana nufin maƙarisi. Yawwa, banda wancan almasihu dajjal, shi wannan dama sunansa daban. Dujjal da zai zo kafin tashin alƙiyama, wanda idansa ɗaya ne, ɗayan ya lalace, kuma an rubuta kafara a goshinsa, duk mai iya karatu zai gane. To ba shi ake faɗa ba, ana nufin maƙaryata, duk wanda zai da'awar cewa shi annabi ne, to ya ɗaya daga cikin dajjalai ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin cewa dajjalun guda 30 za su zo. Malamai suka ce ana nufin usulun waɗanda suke da shauka ake nufi, waɗanda har suka samu jama'a suka samu mabiya. Amma da'awar annabci an yi yita da yawa, daga na ƙarshe-ƙarshe da aka sani shine Mirza Ahmad Gulam ko Gulam Ahmad, mutumin Indiya wanda ya da'awar cewa shi ma annabi ne, kuma a lokacin da ya fito gwamnatin Ingila ta yi amfani da shi wajen raunana addinin musulunci a Indiya, ta yaɗa wannan aƙidar cewa akwai wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta goyi bayan wannan Mirza Gulam Ahmad din. Har zuwa yanzu kuma aƙidar Ahmadiyya su suke kula da cewa ba ta lalace ba. Mukalli wannan zancen. Waɗannan 30 ɗin da aka samu, daga cikinsu akwai irin su Musailama, Musailama ce kazzab, mun sha jin sunansa ko? Akwai Sajjah, akwai Aswad al-Ansi da makamantansu, duk waɗannan sun zo sun yi da'awar annabci, kuma ƙaryarsu ta tabbata a gun mutane. Musailama bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe shi, Aswad al-Ansi an kashe shi a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake halin rashin lafiya, duk waɗannan dai ya bayyana duk wanda ya da'awar cewa shi annabi ne a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tabbata ya bayyana a gun mutane a matsayin makaryaci tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su dajjaluna kazzabuna salatu a akwai dalilai kuma a qur'ani wasu daban da suke nuna cewa hakika bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai zo a matsayin annabi ma'ana wahayi ya yanke wahayin shari'a Allah ya wahayi ga wani mutum cewa ga wata shari'a ka je ku yi aiki da ita da kai da mutanenka wannan babu shi yawa abinda zai iya samuwa ko da ake magana a ce abinda ake ce ma ilhama ilhama shine fahimta shi kuma ba magana sai Allah yake wa mutum ba ba wahayi ne yadda za a ce Allah ya yi wa mutum magana a ce yau yayi mafarki ko ya tashi ya ga Allah yake masa kaza ku je ku yi aikata kaza kai da mutane wannan ba shi bane babu shi ilhama shine Allah ya jefa maka fahimta kaji ka fahimci wani abu kamar yadda Allah madauki bamu labari dangane da annabi Sulaiman fa fahamna ha Sulaiman ai kaga a lokacin din da cewa annabi Sulaiman wahayi ake masa to amma wannan mas'alar fahimtar da shi akai ga yadda za a yi da ita wannan kuma baya yankewa ana fahimtar da mutane wani abu ka karanta alqur'ani sai kaji ka fahimce shi yadda ya kamata ka karanta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji ka fahimta wani abu da mutane ya kunne musu kai suka kasa gane shi sai Allah madauki kai ya sa ka gane shi wannan shine ilhama wannan ba wahayi bane dan haka wahayin da ake magana wahayin shari'a wahayi da za a turo mala'ika ya zo ya gaya maka cewa Allah ya zabe ka a matsayin annabi gashi ka je ka koya wa mutane abu kaza ku bauta wa Allah dashi wannan duk wanda ya da'awarsa cewa Allah ya yi masa magana ga wata ibada ya bashi ko ta hanyar mala'ika ko ya da'awar shi da shi to wannan ya ƙaryata aqidar khatmun nubuwa na fatan fahimci abin yawa aqidar khatmun nubuwa ma'ana yadda da annabi ne ƙarshe babu wani annabi bayansa wanda duk ya rusa take ya fita daga addinin musulunci yawa dan haka ba a da'awar akwai wani manzo ko yayi da ko da sunan manzon ko da sunan annabi ko da sunan yake an masa wahayi to duka ƙaryata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma ƙaryata Allah ne kuma kafirci Allah madauki yake Allah san ta Allah ya ga mana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ayau na cika muku addinin ku na cika ni'ima ta akan ku na zaba addinin musulunci ya zama addinin ku kuma tunda yace akmaltu lakum dinakum wannan larabcin waye shi Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk dan adam da ke magana babu wanda ya kai shi iya larabci to ballantana ai maganar Allah subhanahu wataala wanda shi ya halicci dukkan larabci baki daya ba zai faɗi wata kalma ta zama ba haka take ba ya ce ya cika addini addinin musulunci dai da ake so a shiga aljanna da shi to ya cika in dai Abubakar zai shiga addini da Qur'anin da ya karanta da karatun da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya ishe shi bai buƙaci ya kirkiro wata hanya ta sa daban sunanta Bakariya yace zai shiga aljanna da ita ba Umar ma haka Uthman haka Ali haka to wajibi akan duk wani musulmi hatta shin alkiyama ya haƙura da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya zama iya wannan ya ishe shi abin da za a shiga aljanna akwai abin da ake nema banda shiga aljanna to in dai shiga aljanna za a yi Abubakar yana aljanna ta hanyar wa ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka duk malami komai girman sa yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanan zai shiga aljanna in har yake bai gamsu da wannan ba akwai wata hanyar da tafi lagwada da tafi sauyi zaka kai shi nan da nan ya shiga aljanna wato ba tare da an bata lokaci ba to ya yaudari kansa ko an yaudare shi yewa Allah ƙarya yewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya kuma zai fita daga wannan addinin bai sani ba sai idan kuma mutum yayi wani abu ne da jahilci a bayyana masa in aka bayyana masa ya ci gaba to hakika zai fada cikin hatsari dan haka tabbatar da cewa babu wani manzo babu wani annabi babu wanda za a yi wahayin shari'a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kada a samu tantama a zuciyar duk mai faɗin la ilaha illallah a kanta duk wanda ya yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ya kiyaye yadda da cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wanda shi ma zai zo da sako daga Allah babu wani wali da ake ma wahayi qat'an babu tantama a cikin wannan dalilai daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma suna nan da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa lokacin da ya kira
Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu anhu lokacin da aka tafi yakin Tabuk, ai an tafi an bar Aliyu a gida ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya kula masa da gida da kuma mutanen Madina. Ya biyo shi yana cewa ya Rasulullahi zaka banni a cikin mata da yara, sai yake cewa amma tarba an takuna minni bi manzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di, yace baka yadda ka zama matsayinka a wurina kamar matsayin annabi Haruna bane a gun annabi Musa. Idan annabi Musa zai tafi wani wuri, wa yake dorawa cewa ya kula da mutane, ba annabi Haruna ba? To sai ki gaya masa yadda na barka ka kula da mutane da kuma gidana bayan mun tafi Tabuka, matsayinka a wurina shine irin yadda annabi Haruna yake a gun annabi Musa, wannan bai ishe ka ba? Shine dariya ya farin ciki ya dawo yana murna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Amma kun ga kashi sai ya masa ne illa annahu la nabiyya ba'di, sai dai kuma ka san cewa babu annabi fa bayana. Kaga wannan yana tabbatar da cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi. Kuma ko da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya ji dadin kine wakili a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiyar sa Tabuk ya dawo, to babu in ma ya riki wani matsayi to ba sunan sa annabi ba. Mun gane wannan yawa. Sannan kuma har yanzu ba dalili bane wannan akan maganar khilafar Ali ibn Abi Talib bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kasancewar in kiyasin za a bi annabi Haruna sai da ya riga annabi Musa mutuwa, mun kenan sai da annabi Haruna ya mutu a fi sannan annabi Musa alaihi salatu wasallam shi ma ya mutu. Kaga kenan inda an ce manzilar abin da ake nufi a nan shine zai zama khalifa bayan sa, to ai Haruna ya riga shi mutuwa. Dan haka kenan ba dalili a nan a ce a to gashi nan nassi ne akan a khalifanci. Wannan dai ba shi muke magana ba ne, maganar la nabiyya ba'di nake ko yawa. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana har yanzu a hadisin falala da aka bashi, falaloli da aka bashi, inda yake cewa ya roki Allah subhanahu wataala ya zama cewa al'umman nan ba a halaka ta ba bi sanatin bi amma, haka nan kuma wa Allah yusallitu alaihim aduwwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, duk wannan yake ki Allah cewa ya Allah kada ka sanya al'umman nan tawa a halakata ta hanyar fari gaba ɗayan al'umma a halakata, haka nan kuma kada a dora musu wato wani abokin gaba wanda ba daga cikin su yake ba ya zama cewa ya halatta jinin su ya lalata musu zaman su baki ɗaya. Sannan kuma Allah madauki shi ya karbi wannan, sai dai zai zama cewa lalle ba'asun musulmi a tsakanin su, ma'ana rikici tsakanin musulmi wannan ba zai gushe ba. Wannan dai mun sha magana a kai. To a wannan hadisin a ƙarshen sa kamar yadda Abu Dawud ya ruwaito, Muslim ya ruwaito wani juz'i nasa shi ma a ciki, sai yake cewa ya kawo wancan hadisi da muka faɗa dazu cewa akwai kazzabuna salasuna za su zo, sai ya ce kuma ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, ni ne cikamakin annabawa babu wani annabi bayana. Kun ga wannan shi ma nasu ne ƙunƙu. Bayan wannan akwai misalai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar, nasin abin da ya shafi khatamun nubuwa da lafazin sa yana nan da yawa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wurare da yawa. Wannan misalai kawai nake bayarwa. Akwai kuma hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ke ba mu misali, yake cewa misali na da sauran annabawan da suka zo gabani na kamar mutum ne ya gina gida, gidan nan ya cika ya kai sosai, duk gulallukan sun cika tsaf, sai wurin bulo guda daya shine kai ba a sa ba, tubali ɗaya rage a sa shine labina, illa mawdu'a labina, yace to ni ne wannan labina din, ma'ana daga dora wannan bulan gini ya kare ko sai maganar ne sai rufi. Yawa kuma wannan dama ba daga cikin asalin ginin yake ba, kun fahimci wannan wani karin abu ne. To ma'ana dai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani kuma da za a dora a ce gashi shi ma zai cika wannan ginin, ginin Allah ya cika. Wannan kun ga kwatance ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan mu ƙara fahimtar cewa ai bayan sa ko babu wani wanda zai zo a matsayin annabi ko a matsayin wanda ake ma wahayin wata shari'a. To anan a cikin irin maganganun da la'alla za su zo mana nan gaba a cikin littafin, irinsu Ibn Arabi ɗaya daga cikin malaman bin harkar tasawufi ne, sufaye, musamman kuma sufanci na falsafa wanda yazo da miyagun aqidu irin su aqidar wahidatul wujud a ce wani mutum ya zama Allah ko kuma wani abu ma ya koma meye ya zama Allah wannan mutumin yana cikin wanda ya tallan wannan tunani din Ibn Arabi yana da littafai al-futuhatul ilahiyya yana da kuma fususul hikam waɗannan suna cikin littafan da suke mafiya kazanta da aka rubuta a tarihin duniya baki daya kasancewar yayi maganganu da suka rusa abin da dukkan annabawa suka zo da shi da ya dauki aqida da na ba mu labari makon da ya gabata ai akwai aqida da suke cewa khatmul awliya ko khatmul wilaya ni magana ta makon da ya gabata cewa mutumin da ya fara ambata ta kamar ibn Taymiyyah ke fadi shine Muhammad ibn Ali al-Hakim al-Tirmidhi wanda daga cikin marubuta da suka gabata shine ya fara ambatan wannan lafazi cewa akwai wani abu shi ma khatimul awliya saboda an ce khatimun nabiyyin ko sai suka ce shi ma akwai khatimul awliya wannan fikirar wanda ya fara kawo ta shine wannan mutum kuma ba daidai bace kasancewar ita walittaka ai ba ta karewa a ce ai rufe ta akwai lokacin da za a ce babu mumini taqi abinda ake nufi da wali shine duk mumini taqi ne tsoron Allah to na karshe a wannan bayan kasar shine za a iya cewa khatimul awliya kuma har yanzu kun ga ba a gaishe ba kenan tunda ba a zo karshen duniyar ba amma wannan fikira ce da shi al-Hakim al-Tirmidhi ya fito da ita to sai aka samu masu bin harkar sufaye ko wani dariqa sai ta dauki shehin ta sai ta bashi suna khatimul abinan shine khatimul awliya cewa bayan sa babu wani wali to shi ma wannan mutumin din Ibn Arabi ya dauki wannan aqidar har bayan sa waɗanda suke magana akan sa suna cewa shine khatimul awliya zaka kuma masu wata dariqa su ma sai su nasu shi ma shine khatimul awliya wannan ma su ce shine wannan ma su ce shine to shi a wata magana da yayi akan wannan hadisin shi Ibn Arabi abinda yasa na kawo shi kenan kasancewar wannan hadisin labina din hadisin bulo din ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saura bulo guda daya ba to shi a magana sa dai a cikin fususul hikam sai yake cewa a shi kuma khatimul awliya ya kamata ya zama a matsayin bulo biyu ne ba bulo daya ba ma'ana kamar ka dauki cewa waliyai su ma sun cika saura bulo guda biyu amma bulo guda biyu na mutum daya ne shi kuma yana nufin shi kansa shine khatimul awliya kuma sannan bulan guda biyu yace daya da abin da ke nuni zuwa gare shi shine a cewa yana amana daya na azurfa daya na zinare yau haka ya fada yace daya na azurfa daya na zinare shi na azurfan shine irin yadda yake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabcin sa kamar kwatankwacin azurfa ne saboda nan yana magana ne akan zahirin shari'a ayi sallah ayi azumi ayi abubuwa kuma ta hanyar mala'ika sakon yake zuwa to sannan wajibi khatimul awliya ya zama yana da kuma ɗaya bulan na zinare shi kuma wannan ba ruwansa da mala'ika yana karɓowa ne wato yana karɓo sako ne shi ma ta inda mala'ikan yake karɓowa mun fahimci wannan ma'ana kenan direct daga Allah maɗaukaki shi ma yake karɓo nasa sakon ba ruwansa da mala'ika kaga anan waye a gaba wali khatimul awliya ne ko ko khatimul anbiya kaga anan a maganar Ibn Arabi khatimul awliya ya fi khatimul anbiya to wannan kafirci ne mun fahimci wannan ba wani kwane-kwane da za a yi wannan magana duk wanda ya faɗe ta ba addinin musulunci yake ba na fatan fahimci wannan abu bayan waɗannan abubuwan kasancewar suna nan a rubuce a littafi shine ya zama wajibi a bayyana wa mutane hatsarin da ke ciki da kuma cewa lallai mutumin da ya yarda da wannan fato ya a hirɗinsa zai fita daga addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu mai faɗin wancan in sai ka samu abin mamaki ayi magana akan cewa wannan magana ba daidai bane wai kuma maimakon a ce mutum ya kare manzon Allah sai a ce shine maki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka suke faɗi ba ga wanda yace ya bi annabi shi ya kamata a ce yafi kowa zama makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda yace shi ba sai ya bi ta mala'ika ba ma direct Allah zai bashi, kuma shi ba wani abu ba, ba wata ibada ba, ba wani abu, babu wanda ya nada shi a wannan matsayi, labin Qur'ani, labin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk abinda annaba ma suka zo da shi fa su wannan mutumin in kuka ga yadda ya sassare shi ya kaskau da shi, ana ba mu labarin irin maganar da yake cewa wa annabi Musa alayhi salatu wasallam, dan cewa shi abin daga cikin ma abin da yake fadi cewa wai innal anbiya hajjaru wasi'at, wa annabawa sun kuntata wa mutane abin da ya yalwace su, abu ne da ya halatta kawai suka zo suka hana mutane, saboda me shi abunsa yana da wannan aqidar cewa komai da ka gani Allah ne, komai kawai wannan halittar da saman nan da kasan da duwatsu da mutane da aljanu kawai Allah ne yake bayyana ta yadda ya ga dama, kowa Allah ne, wannan fa ita ce aqidar musu, a karkashin ta sai yake cewa tunda ku haka ne ashe kenan duk abin da ake bautawa kawai mutane ne suke bautawa junansu, mun san shi abu ba ka, in mutum ya dauki dutse ya bauta masa to ba komai bautawa ba, Allah ya bautawa, saboda shi din mai bautar Allah ne shi ma dutsen Allah ne, kun ban shi abu, shine sai yake cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da zai tafi ya gana da ubangijinsa ba ya bar annabi Haruna cewa ya kula da mutane kar su bautawa wani abu ba, da ya dawo mai ya samu sai samu suna bautawa dan mariki ko wanda samiri ya kirkiro musu, mai annabi Musa a lokacin ainansa ya bace har ya kama gemun annabi Haruna yana jijjigawa cewa me yasa ka bar su suka yi abu kaza, to shi Ibn Arabi sai yace wai wannan girgiza gemun nasa da yayi yana yi masa fada ne dan me zaka hana su bautawa abin da yake shi ma Allah ne, Ibn Arabi haka yace fassarar gun haka take, kuma ji zancan yau saboda mai aiki dan mariƙin ba wani abu bane shi ma Allah ne, dan me dan sun bautawa Allah zaka hana su, wannan shi yake nufi da cewa annabawa hajjaru wasi'at, sun kuntata wa mutane abin da ya halatta, ma'ana dan haka dan me za su zo su ce wai ba za a bauta wa gumaka ba, dan me ba za a bauta wa, shi yasa yake fadin maganar nan mummuna da yake cewa wannan sai cewa man kalbu wa man kalbu wal khinziru illa ilahuna wa man lahu illa rahibun fi kanisati la hawla wala quwwata illa billah, wannan littafin fa yana nan a rubuce inda aka faɗi wannan magana, tana nan a gidan wasu kuma ana ce musu malamai suna koya mutane wannan abu cewa wa man kalbu wal khinziru illa ilahuna, da kare da alhinzir alade kenan ba komai bane illa ilahuna shine abun bautar mu, in ji shi shi nasa kenan, sai kuma ce wa man lahu shi kuma Allah ba wani abu bane illa rahibun fi kanisati, mai bauta ne a coci, ma'ana da mai bauta a coci shi ma Allah ne, kare ma Allah ne, alhinzir Allah ne, ka duba hage da aka dauko mafi kazantar abun halitta, wato abubuwan halitta mafi kazanta, da kare dai da alhinzir a cikin dabbobi wanne ne kai su kazanta, ai babu ko, to sai aka dauko su sai aka ce musu Allah, mai bautar annabi Isa a coci shi ma sai aka kira shi aka ce ba komai bane Allah, wannan aqidar ita ce ta haifar da waɗannan abubuwan da ake gani, ina fatan fahimci abu, sai sa su abun su duk abin da ka bauta ba wani abu ne, sai sa za su ce duk dan adam duk ɗaya ne, da namiji da mace da wani halal da haram, duk matar kowa duk ɗaya ce kawai ai amfani da ita, duk a ƙarƙashin wannan aqida aka fito da wannan sabon addini, ina fatan fahimci abu, yawo domin idan ya zama cewa wannan Allah ne, wancan ma Allah ne, macen Allah ne, namijin Allah ne, dan sun sadu da juna Allah shine mai cewa abu kaza halal ne, Allah ne mai cewa abu kaza haram ne ko, to mai halal da haram shine yake saduwa da mai halal da haram kuma sai mai shike ne, kuna fahimtar abin nan, yawa kafirci ne tantagariya da fita daga addinin musulunci tsatsal, babu wani tantama a cikin wannan, to amma sai aka lullubo da shi cikin irin waɗannan abubuwa na cewa kusantar ubangiji da zikiri da sauransu, wannan zikiri ne zai kai ka zama Allah, ko Abubakar mutum ba zai kai ba ballantana ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ballantana a ce har ya kai matsayin ubangiji subhanahu wa ta'ala, Allah fa ba wasa bane, Allah fa shine Allah, Allah mai halittar sammai, Allah mai halitta wanda ya halicci ƙasa, ya halicci ruwa, ya halicce ka, an san da babu kai aka same ka, yau shi ka zo ka zama shi kuma. To waɗannan abubuwan shi yasa wata rana Malam Az-Zahabi a cikin littafinsa da yake tarjumar wannan mutumin yana magana akan shi Ibn Arabi, sai ya kawo waɗannan irin maganganun nasa, sai ya ce in wannan maganar za a ce mata ba kafirci ba, ya ce to dama cewa ya in lam yakun hadha kufran fa laysa fi dunya kufran, ya ce in dai wannan maganar wai za a rika ce mana ba kafirci ba, ya ce to duk duniya ma ba kafirci, ko ba haka ba ne wannan maganar, ta kuma gaskiya ce yawa, za ka a kiyaye da Allah a yi rika tambihi mutane a zauna a san addinin musulunci. Addinin musulunci addini ne mai sauki kuma mai daɗi, yana da wani ɗanɗano mai daɗi in ka bi, in kai ɗa'a ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wallahi ba inda za ka ji daɗinsa idan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi biyayya gare shi ba. In har ka bi wani abu daban ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam, wani mutum daban, kai kake kiri kayanka, kai kake yadda da cewa shi mutumin kirki ne, har ka kai shi waliyi, kake cewa in ba ma za a shiga aljanna ba sai ta hanyarsa, ka kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to zancen kai masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, wannan ba haka ba ne. Allah madaukaki ya kyauta wannan abin kula abin da ya shafi khatmun nubuwa kenan, wajibi ne mutum musulmi da yake san la ilaha illallah sai masa amfani, to ya zama ya yarda da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bayansa babu kuma wani manzo, babu wani annabi, babu wanda ake ma wahayi, wannan shine zaman lafiya, shine kuma tauhidi, shine shiga aljanna insha Allah. Na'am malam Yusuf. Wa alaikum assalam. نعم 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 ايه وانا قلت يعني ai duk aqidun da kake ga marasa kyau din nan da ake ta faɗa da mutane ake jan hankalin su su daina su, kaga cewa asalin su ba ne ga musulunci suke a wannan aqidar, la Allah manta ku kai na gaya mana cewa aqidar cewa komai zai zama Allah, aqidar addinin Indiya ce yawa, akwai wata aqida da term din da suke kiranta suna ce mata nirvana, nirvana a gun mutanen Indiya, an ce nirvana ana nufin Allah ya shiga jikin abu shi ma abun ya zama Allah, domin ka san abun aqidar addinin mutanen Indiya akwai wani abu da suke cewa wai ita Allah madaukaki misalinsa da shi da sauran halitta suka ce kamar wannan ne tautau, wannan spider an san shi ko yawa, suka ce haka yake sai spreading wannan abin da ake ce ya rarraba wannan tantakai din da ake faɗa wannan hannayen nasa ko kafafun nasa ya rarraba ko ina kuma ya sakarsa wannan abin nasa gaba ɗaya da shi da sakar da jikin nasa shine rayuwarsa, shine duniyarsa, suka ce to haka komai da ka gani a ko ina to kuma sakar Allah ce, halittar Allah sakarsa ce, don haka duk jikinsa ne, duk Allah ne kawai kake gani ba wani bane, to wannan aqidar haka suke yadda da ita su mutanen Indiya, shi yasa suke cewa babu zancen tashin alkiyama, wai a yau mutum hisabi in ya mutu sun yadda da mutuwa, amma idan aka mutu to sake dawowa ake yi ta wata hanyar daban, idan mutum mutumin kirki ne sai ya sake dawowa da rai ta hanyar wani mutumin kirki, in kuma mutumin banza ne sai ya dawo a matsayin wata dabba kamar wannan alfinzir din ko kare shikenan ya fita, amma ba haka ba zai dawo misali shi ne zai ko mage ko wani abu ko dai wani abu da suke girmamawa ko ya dawo a matsayin mutum sai kaga an sake haihuwarsa sai a ce wancan wane ne, shi yasa za ka ga suna da aqidar wannan hotunan da suke ajewa a rataya musu wannan abun, shi yasa wallahi samari su kiyaye kallon fina-finan Indiyan nan, za ku je ku rika girmama shirka ba ku sani ba, za ka ga an zo an tsaya gaban hoto ko yawa sai kaga ana roƙonsa to dama fa kai ne kai kaza kai kaza, bayan wallahi in dai baka taimake ba za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza, jiyan nan da ka mutu ban so aka yi kaza ba kuma dama lokaci sai ka ga yana ta wannan bayanan yana gaya ma wannan da ke hoton nan ai gashi to wannan aqidar ita ce a jikin su cewa ai ba karewa yayi kwata-kwata ba za a sake ganin sa ba a yana nan amma zai fito a wani wuri ne ila a wani garin sai a sake ganin sa shine dai wannan amma dai ba za a iya ganewa shine mai wancan sunan ba wannan ita ce aqidar su na fadan fanci to daga nan aka samo wannan ana ce mata al-falsafa al-ishraqiyya falsafa ce philosophy ne ishraqiyya shine ya samu kofa ya shigo addinin musulunci wasu suka karbe shi ta hanyar addinin budda da kuma wannan addinin na india yanzu kan basu ibnu arabi su suka karbi wannan abu kuma suka yi ta yada shi har suka dauki cewa za a iya sa shi a cikin addinin musulunci da irin wannan surar da muke gani har suka rubuta littattafai na fata mun fahimci abu bangaren suna da yawa kuma akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi akan wannan aqida din in mutum ya samu littattafan da aka yi insha Allah zai fahimci abin yadda ya kamata muna fata Allah madauki ya shirye da duk musulmin da Allah ya jarrabe shi da irin wannan tunani Allah ya dawo da shi kan hanya yawa duk zikiri na alheri akwai shi a cikin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hailala da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da istighfari duk abin da kake so kai ka kusanci ubangiji akwai shi a gun hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka a dawo hanyar annabi a kyale hanyar da mutum zai da'awar shi ma zai ja da Allah ya ce shi ma Allah ne wannan abun wallahi wallahi ba hanyar alheri bace Allah madauki ya kyauta mun gama da maganar khatmun nubuwa sai kuma yace wa imamul muttaqin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu tsoron Allah duk mutumin da ke tsoron Allah mai bin dokokin Allah ya san girman Allah ya san alƙadarin Allah ya san ayyukan kai alƙadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san kuma girman halal da haram to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban sa wa sayyidu waladi adam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban duk wanda annabi adam ya haifa ma'ana tun daga annabi adam har dan adam na ƙarshe da za a haifa nan gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su babu wani da za a yi da za a ce darajarsa ta kai ko ta kusa ko ta haura ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan dama yace ana sayyidu waladi adam wala faqa ni ne shugaban duk dan adam baki daya ba kuma na faɗi wannan dan alfahari bane ku duba ku gani shi din ne fa ya faɗa kuma shi ne mai wannan matsayin amma sai yace wala faqa amma ba na faɗa ne dan alfahari ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya alfahari kaga ina wani kuma zai zo yana faɗa ni ne kaza sai ta karkashi da duk waliyai a karkashi na suke sai da na taka su sai wanda na ba izini sai an yi kaza ko mutum ya faɗa da bakin sa annabi sallallahu alaihi wasallam baya wannan in ya faɗa sai ya ƙara sa da wala faqa ya kuma faɗi wannan yace bi yadi liwa'ul hamdi a hannuna take ma'ana tutar yabo da godiya da da'awa annabi sallallahu alaihi wasallam ran tashin alkiyama Allah zai bashi tuta ya rike duk wani mumini zai bi shi a baya duk annabawa gaba ɗaya a bayan sa suke lokacin da zai zo ash-shafa'atul kubra ash-shafa'atul kubra za mu zo mu magana akan ta gashi nan inda yake magana akan abin nan da yake magana akan ya sunan sa al-maqamul mahmud to shine sai ke cewa wa imamul anbiya'i kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban annabawa duk wani annabi bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam idza tama'u yayin da za su hadu shine shugaban su wa khatibuhum idza wafadu kuma shine mai magana a madadin su lokacin da suka zo a matsayin tawaga shine idza wafadu lokacin da za su zo annabawa gaba ɗaya su hadu a matsayin tawaga ɗaya to wanda zai magana a madadin su a gaban Allah subhanahu wata'ala shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahibul maqamil mahmudi annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'abucin al-maqamul mahmud ai ya zo a cikin alqur'ani asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan ko cewa ubangijinka zai tada kai a wani matsayi abun godiya malamin sun tattauna akan me ake nufi da al-maqamul mahmud akwai maganganu da dama a ciki mafi karfi kuma mafi shahara a gun malamai shine abinda ake nufi da al-maqamul mahmud shine ash-shafa'atul kubra ash-shafa'atul kubra ma'ana ceton nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai babban ceto annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ceto wajen guda biyar da zai iri babba daga ciki shine wannan cewa ran tashin alkiyama al'umma za su zo gaban ubangiji subhanahu wata'ala kuma kowa yana cikin damuwa da tashin hankali suna roƙon Allah madaukaki yazo ayi hisabi, ayi hisabi kowa ya san inda zai dosa. Rana ta matso, an shiga cikin tashin hankali, kowa hankalinsa ya dugunzuma. Ana so ayi hisabi da gaggawa, har mai shiga wuta so yake fita daga wannan yanayin. To a lokacin nan annabi mutane za su dunguma su furin annabi Adam, su ce yazo min a matsayin shine abul anbiya, shine Allah ya halicce shi da hannunsa, yazo ya roki Allah, zai ce a ni ban isa ba. Ai kun san dai wannan hadisin dogo. Yawwa, sai su zo gun annabi Nuhu shi ma ya ce a'a, su zo gun annabi Ibrahim ya ce a'a, annabi Isa ya ce a'a, sai a zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha, ce kwarai wannan matsayina ne, ni ne mai wannan. To a lokacin zai ja jama'a baki daya da wannan liwa'ul hamdi, ya je karkashin al'arshi, Allah madaukaki ya ilmantar da shi kalmomin da zai yabe shi da shi a ranar nan, ba irin waɗannan da muka sani na duniya ba ma. Ma'ana ba ma daga cikin abin da muka sani na zikiri na duniya ba, Allah madauki zai koya masa abin da zai roƙe shi da shi a lokacin, kuma ya roƙe shi da shi a lokacin Allah madauki kuma ya zo a yi hisabi. Mukan ce wannan shi ake ce ma ash-shafa'atul kubra. To malamai sun fassara wannan cewa abin da ake nufi, ko da yake ya zo ma a riwaya sahihiya, cewa abin da ake nufi da al-maqamul mahmud shi ne wannan ash-shafa'atul kubra. Wasu kuma suka ce abin da ake nufi da shi, akwai wata riwaya da mujahid ya ruwaito kamar da tsabari ya kawo ta, kuma tsabari ne ya tafi zuwa ga wannan, duk da malamai sun masa raddi kasancewar abin bai inganta ba, bai zo da isnadi kyakkyawa ba, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai zaunar da shi akan al'arshi. Wannan an ruwaito daga mujahid, har malamai da yawa sun yi raddin abin kasancewar isnadin ba daidai ba ne. Wasu suka fassara wannan din cewa abin da ake nufi da al-maqamul mahmud, wasu kuma suka bayyana cewa abinda ake nufi da al-maqamul mahmud shine kwankwasa kofar aljanna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi, wanda babu mai fara shiga aljanna sai shi. Ya bayyana mana kamar da zai zo a hadisi mai zuwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda kasa za ta tsage ya fito, ya fito lokacin da za kafin a yi hisabi kenan. Ma'ana kun ga kenan za a mutu. Shi yasa malamai suka ce akwai busar ƙaho guda biyu, wasu suka ce uku. Za a busar ƙaho na farko, kowa ya faɗi ya mutu, mai rai kenan duk ya mutu. Sai kuma bayan shekara 40 a sake busar ƙaho, to a lokacin nan duk wanda ke cikin kabari kuma zai tashi, da wanda ma ke mace sawa'un a cikin kabari an samu dama an sa shi a kabari ba a sa shi ba, ƙasa dai ta tsage mutum ya fita. To na farko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma shine farkon wanda za a sa wa tufa, da tufarsa za a ganshi ran tashin alkiyama ba tsirara ba kamar sauran mutane sallallahu alaihi wasallam. To sannan kuma sauran jama'a sai a tashi, sannan kuma sai a yi wancan abin da zai zo, sai a yi hisabi. Wasu malamai sun fassara al-maqamul mahmud shine wannan, za ka gurgurdu dai akwai maganganun malamai akan me ake nufi da al-maqamul mahmud. Allazi yaghbituhu bihi al-awwaluna wal-akhirun, wannan matsayin al-maqamul mahmud mutanen farko, annabawa da ba annabawa ba, mutanen ƙarshe, ma'ana wanda ba annaba ba tunda bayansa ba annabi, to gaba ɗayansu suna masa ghibta. Menene ghibta? Mun san ghibta, ghibta da Larabci. Menene ghibta? Na? Fatan alheri? A'a. جزاك الله خير. يا ومالك؟ نعم. نعم. ما أنا متن يفاتن نيمر دا الله يو وني إنما شيء ما أمسا. باتعرف دا فاتن توان تن أنت بوشي با. إنك يفاتن وان تن تبوشي توسونا سحسدا. أما كذا الله يو متن وتبيوا كوت إلمي كوت وان أبن الدنيا. يو متن يفاتن إنما شيء ما سامو كذا. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ko cewa la hasada illa fitnatayn, babu hasada sai a abubuwa biyu. To nan hasadar ana nufin ghibta, mun fahimta wannan? Ma'ana mutum da Allah madauki ba shi ilimi kuma yana bautar Allah da shi, sai kai fatan ina ma ni ma Allah ya bani ilimi irin na malam wani. Kamar da wata malam Al-Hafiz Ibn Hajar da ya je aikin haji, ya dauki ruwan zamzam ya kwankwada, ya roki Allah ya ce ya Allah ka bani ilimin irin na az-zahabi, na malan zahabi, da yaga ilimin zahabi da rubuce-rubucensa. Allah madaukaki kuwa bisa dukkan alamu ya karɓi addu'arsa, kun ga yadda Ibn Hajar ya zama waye Ibn Hajar. Yadda haka ko kuma abu na biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yaga an baiwa wani dukiya yana amfani da ita ta hanyar alheri sai ka ce ina ma ni ma Allah ya bani dukiya in yi wannan aiki ba kawai mujarradin dukiyar ba yawwa ya fatan Allah ya bashi dama don yi irin wannan aiki wannan shi ake ce mazibqa yawwa kaga an yi wani ni'ima kai fatan kai ma ka samu mun gane to wannan matsayin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan annabawa da suka gabata da dukkan al'ummar da suka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa sai yayi zibqa yayi fatan ina ma shine mai wannan matsayi ai kowa yana jin dadin a ce an yi taro gaba daya shi ake zance ko irin mutanen da Allah ya sa musu sha'awar san girma in suka ga wani yana da girma su ba su da shi aka ga ana yake samun hasada ko ba haka bane tun yana jin dadi a ce ai shi ake magana shine zai jagoranci mutane su kaza shi zai in an zo ina jama'a masu kaza sai a ce kai na shugaban ku shine wani shi ba za a kira shi ba ai kaga dole mutum ya ji ina ma shine mai wannan matsayi to matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce duk inda wani mutum ke tsammani a matsayi ne da dukkan mutanen farko da mutanen ƙarshe za su yi gibbarsa yace wa sahibu liwa'il hamdi kai shine sahibu liwa'il hamdi wannan tuta ta yabo ma'ana ana kiranta malamai sun ce ana kiranta liwa'ul hamd kasancewar tuta ce da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya rike ta zai je ya aikata abin da zai zama abin yabo yawwa halin a roki Allah madaukaki a zo a hisabi babban abu ne yawwa shine suka ce abin da ake nufi kenan wa sahibul hawdil mawrud shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine ma'abucin tafkin nan da za a shigo a gangaro shi shine al mawrud gangarowa a sha wanda za a je a sha tafki ai a sha ruwan tafkin sa yana da tafki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa farin sa kamar madara kuma yafi zuma zaki duk mutumin da ya sha shi to an cire masa kuma abinda ake ce mai kishiwa har abada dan haka kuma duk mutumin da yazo daga cikin masu la ilaha illallah muhammadur rasulullah zai sha shi sai idan ya canza wani abu na addini ma'ana mai bid'a ba zai sha wannan ruwan ba annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun zo za su zai kore sai ya ce a za a dakatar da su kai shi waɗannan mutane a ce a ai baka san me suka yi ba a bayanka ana nufin waɗanda suka zo suka canza addinin musulunci daga baya ba a nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da shi ake cewa dan ya ce ashabi ashabi yana nufin atba'i yawa baya nufin waɗannan da suke duk da cewa su ma so suke a shigar da su Abubakar da Umar wannan kuma wani abu ne da ba zai yiwu ba sai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi su Abubakar da Umar radiyallahu anhuma daga wurin sa wannan Allah madauki ba zai bar waɗannan abubuwa su auku ba wa shafi'ul khalaiqi yawmal qiyamati annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine mai ceton halittu baki daya wajibi mumini ya yadda akwai ceto duk wanda ya kare ta ceto to ya bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai bin sunna bane yau annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto ran sashin alkiyama kuma da izinin Allah subhanahu wataala babban ceton shine wancan da muka ambata zai roki Allah ayi hisabi sannan kuma akwai roƙon da zai yi ceton da zai yi waɗanda suka cancanci shiga wuta daga cikin masu zunubi ma'ana waɗanda musulmi ne masu la ilaha illallah akwai tauhidi babu shirka amma sun yi saban Allah za a tafi da su wuta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba shi izinin ya roki Allah a fata a dawo da su su shiga aljanna a gafarta musu yawwa da kuma waɗanda bayan sun shiga an musu azaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah a fito da su a mai da su aljanna duk wannan yana daga cikin ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi da kuma ceton da zai wa gaffansa Abu Talib a rage masa azaba tunda ya mutu da babu la ilaha illallah bai mutu a musulmi ba to amma za a sauƙaƙe masa azaba saboda taimakon da ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon rayuwarsa zai zama shine akhaffu ahlin nari azaba a cikin ƴan wuta babu wanda ya fi shi sauƙin azaba azabar wuta za ta zo masa iya idan sawunsa amma duk da haka kwakwalwa na tafasa wannan shine mafi sauki kuma a cikin masu azaba a cikin jahannama Allah ya tsare mu da jahannama yace wa sahibul wasilati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine sahibul wasila ma'abucin alwasila alwasila bisin bisad ba wasila gida ne na aljanna matsayi ne na musamman da Allah madaukaki ya ware kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa idan an kira sallah la mutum ya rika bin ladan kamar yadda ladan ya fada kai ma ka fada in yace Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka fada har zuwa inda yace in yace hayya ala salah hayya ala al falah kace la hawla wala quwwata illa billah sauran abun kuma har zuwa kace yadda ya fada ka fada yace idan mutum ya gama wannan yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma kace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma har zuwa ƙarshen wannan addu'ar a cikin ta yace to ku roƙan mun wasila wasilan nan wani gida ne a aljanna shine mafi daukaka a cikin aljanna daga shi sai al'arshi wannan gidan kuma na mutum ɗaya ne babu wannan cancance shi sai mutum ɗaya ku roƙan mun Allah shi la ilaha illallah ku ba ku gafa annabi sallallahu alaihi wasallama saboda gudun alfahari ya san wannan matsayin nasa ne amma duk da haka zai ce duk in ku an kira sallah kun yi addu'a nan ku roƙi Allah ya sani ni a wannan gidan baya buƙatar addu'arku ko ba haka bane amma ku din dan ku samu lada ake so ku roƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan gidan addu'ar da zaka wannan sai Allah sai baka lada a kai to Allah ma yake samu dace to shine sai yake cewa wa sahibul wasilati wal fadilati da kuma falala alladhi ba'athahu Allahu bi afdal shine wanda Allah ya aiko shi da mafificin littattafai alqur'ani shine sama da kowane littafi wa shar'a lahu afdala shara'i dinihi Allah kuma ya shar'anta masa mafificin shari'o'in addinin sa wa ja'ala ummatahu khayra ummatin ukhrijat lin-nasi kuma Allah ya sanya annabi al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafificiyar al'ummar da aka fitar da ita domin amfanin mutane wa jama'a lahu wa li ummatihi min al-fada'il wal mahasin ma farraqahu fi man qablahu Allah madaukaki kuma ya tattara musu ya tattara wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falaloli da abubuwan kyautayi iri-iri a kayan alheri daban-daban ya hada wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda rarraba shi aka yi a cikin sauran al'ummomin da suka zo gabanin ma'ana sauran al'ummomi gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu alherai amma sai dai kaga wannan al'umma a bata kaza ba a bata kaza ba a bata wata kuma al'ummar a bata wani abun ba a bata wani abun ba amma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka hada mata dukkan fada'il din da mahasin mun gane wannan ibara abin da yake nufi kenan yawa jama'a li ummatihi min al-fada'il wal mahasin ma farraqahu abin da ya rarraba shi fi man qablahu a cikin waɗanda suka zo gabanin su ma'ana sauran al'ummomi kafin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alherai ba duka suke samu ba sai dai a basu wannan ba a basu wannan ba a basu wancan ba a basu wancan ba amma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an hada mana dukkan alheri baki daya a cikin wannan al'umma shine malamin yake cewa wanda yake wannan wani taliki ne da yayi lokacin darasin da yayi na wannan littafi din shi malam Abdulaziz Ali Sheikh yau mu tabo shi ba ko yana magana ne akan cewa wannan kalmomi in kai muqarana su da khatmul qur'an da aka dangana wa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah zaka ga wannan kalmomin da ya faɗa anan sun yi kama da abin da ya faɗa a can kawai abin da yake faɗa kenan ba sai mun karanta shi ba ma'ana in ka karanta wannan abin da yake faɗa anan na falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi a wancan risala karama da ake dangana masa cewa ta sace akan maganar khatmul qur'ani yawa to shine sai yake cewa wa hum akhirul umami su al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune karshen al'ummomi khalqan wajen halitta ko ba mu bane na karshe a halitta mu ne na karshe wa awwalul umami ba'san amma wajen tada halitta mu za a fara tayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine za a fara tada shi kasa ta kece ya fito sai al'ummarsa su ma su fito yawa wajen tayarwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun za a fara tayarwa kai ko wannan falaloli da darajoji sun isa dan adam ya tunani ya ce kai gaskiya bari in makale wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kyale wani da wani shehi da wani wane ne da zai zo yayi da awar cewa darajar da yake da ita ta fito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kyale shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana da waɗannan shi ko wanta ba a ma san da shi ba balanta ma yanzu duk abin da yace yana da shi shine ya faɗa wa kansa ko kuma wasu masu son sa ne suka dangana masa amma ba daga Allah ba ba daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mana son sa sanan sai ce wahum akhirul umami khalqan wa awwalul umami ba'athan kama qala sallallahu alaihi wasallam fil hadith sahih kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisin nan ingantacce yace nahnu al akhiruna as-sabiqun mu ne na ƙarshe amma marigaya ma'ana mu ne na ƙarshe a halitta as-sabiquna wajen tayarwa ma'ana mu muka riga sauran zamu riga sauran a wajen tayarwa yace bai da annahum sai dai kuma annahum utul kitaba min qablina ma'ana su waɗancan ahlul kitabi wanda suka gabace mu an ba su littafi gabanin mu wa utina hu min ba'dihim mu kuma an ba mu littafi a bayan su fa hadha al-yawm yace a wannan wuni allazi kataballahu alaihim wannan wuni shine Allah madauki ya wajabta akan su fakhtalafu fihi ma'ana yana da tantan juma'a ne Allah madauki ya rubuta wa ahli kitabi su yi amfani da juma'a su girmama juma'a ita ce ranar ibada ta musamman fakhtalafu fihi sai suka sassaba yani yawmul juma'a fahadana Allahu lahu mu sai Allah ya shiryar da mu muka zabi juma'a fannasu lana taba'un fihi dan haka mutane masu zunmu ne a cikin abin da ya shafi juma'a ran juma'a za a yi tashin kiyama kaje ya nuna kenan ashe ranar da musulmi suke girmamawa a ranar ne dole ne sauran al'ummomi su zo su bi musulmi kun fahimci abin shi yake nufi yace gadan lil yahudi gobe wace gari yana nufin asabar na yahudawa ne wa ba'da gadin lin nasara jibi kuma ta kiristanci amma mu Allah ya zaɓa mana juma'a su kuma yahudu asabar kiristoci kuma lahadi wannan shine asalin wannan abubuwa da muka gani wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito akhrajahu al-bukhari ga lambar sanan haka da muslim shi ma ga lambar sanan wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu yana cewa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard ni ne farkon wanda kasa za ta kece masa ya fito wa qala sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya fadi wani hadisin a ci babal jannati zan zo kofar aljanna yawmal qiyamati fa astaftihu sai in nemi a bude istaftaha ma'ana talab al-fatha shine asali a larabci in aka ce istaftaha ka kwankwasa ko ka nemi a bude kofa yace fa yaqulu al-khazin sai mai kula da aljanna yace man anta wane ne kai fa aqulu sai in ce muhammadun sallallahu alaihi wasallam sai ce shine muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sai shi yace bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka da kai aka umarce ni bazan bude kowa ba kafin kai haka zai ga masa sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan hadisi muslim ne ya fito da shi ya rawaito shi daga hadisin anas ibn malik kun ga ashe kenan mutumin farko da zai fara tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin farko da zai fara shiga aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fada'iluhu sallallahu alaihi wasallam wa fada'ilu ummatihi kathiratun kai falalar manzon Allah da falalar al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam suna da yawa kwarai wa min hini ba'athahu Allah tun lokacin da Allah ya aiko shi ja'alahu Allah Allah ya sa shi shine al-fariqa baina awliya'ihi wa baina a'da'ihi annabi sallallahu alaihi wasallam shine wato bambancin farko tsakanin waliyan Allah da waliyan shaitan shi asalin shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon abin da ke bambanta mutanen kirki da mutanen banza duk wanda ke tare da shi mutumin kirki ne duk wanda ya zabo ni wanda ba shi bai bi shi to ya zama waliyin shaitan ba waliyin Allah ba waliyin a mai jibintar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba ina fata mun fahimci abu wa baina a'da'ihi haka nan tsakanin masoya Allah da maqiya Allah yace fala yakunu waliyan lillahi illa man amana bihi babu wanda zai zama waliyin Allah sai wanda ya imani da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bima ja'a bihi kuma yin imani da abin da yazo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da me yazo mana yazo mana da qur'ani yazo mana da hadisansa da ya bayyana to duk wanda baya bin qur'ani baya bin hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi ba waliyin Allah bane ba ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi waliyin abin da ya zaba ni kawai shine abin da malami ke gaya mana wattaba'ahu kuma sai wanda ya bi shi ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran a boye can karkashin zuciyarsa haka nan kuma a bayyane duk wanda ya bi a bayyane bai bi a boye ba ko ya bi a boye bai bi a bayyane ba to ba masoyin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam sai ya zama a bayyane yana bin annabi sallallahu alaihi wasallam a boye ma yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man idda'a mahabbatallahi duk wanda ya da'awar san Allah wa walayatahu ya da'awar kuma shi Allah yana san sa shi waliyi ne wa huwa lam yattabi'uhu alhali kuma gashi a aikin sa a maganganun sa bai bi shi ba bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai yace fa laysa min awliya illahi to ba cikin waliyan Allah wannan nana ta mana magana yake ko sai yace bal man khalafahu kai bari ku ji yace duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana min a'da'illahi wa awliya'i shaytan duk wanda ya bi wata hanya da ta saba wa ta annabi to yana cikin maqiya Allah kuma mabiya shaytan yawa qala ta'ala Allah madaukaki ga abin da yake mana cewa qul kace da su in kuntum tuhibbunallaha, in kuna san Allah, fattabi'uni tukubini yuhibbukumullahu. Kai wannan amsa kurukun take. In kun haka Allah zai so ku. Me ma'anar wali ne? Wali shine wanda Allah yake so, ai ko? To idan mutum yana so ya zama wali, Allah ya so shi, ba hanya, ba wata hanya banda wani. Ittabi'uni ma'ana ku bi ni, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In kun haka me yace? Eh? Yuhibbukumullah, Allah zai so ku. Ashe kenan babu yadda za a samu soyayyar Allah, babu wanda zai zama waliyin Allah na gaske kuma alhali baya san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallarsa ba zai irin ta annabi ba, azuminsa ba zai irin na annabi ba, an ce ka zo ka yi zikiri irin na annabi ba zai ba, sai wanda shi ya kirkira wa kansa. An ce ka zo ka yi haji irin na annabi, a'a, komai sai abinda mutum ya tsara wa kansa, ko wani daban ya tsara masa, kuma ba annabin bane. In an je an ce wannan abin da kake yi nuna min inda yake a rubuce a cikin wani littafi na musulunci ko qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba za a same shi ba. Kaga kenan ashe hanyar wani ce ba hanyar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam, mun fahimta wannan? To ashe kenan duk mai son ya zama waliyin Allah sai ya zama a mai son abinda Allah ya zo ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da kuma biyayya ga wannan abun. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, al-Hasan al-Basri Abu Sa'id yana cewa idda'a qaumun, wasu mutane ne suka yi da'awar annahum yuhibbuna Allah, cewa su masu son Allah ne. Fa anzala Allahu hadhihi al-aya mihnatan lahum, sai saukar da wannan aya dan ya jarrabe su da ita. Wa qad bayyana Allahu fiha anna, a cikin wannan ayar Allah madauki ya bayyana mana cewa manittaba'a ar-rasula, duk mutumin da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah yuhibbuhu, to Allah zai so shi. In ka bi manzon Allah to zaka samu san Allah, Allah zai so ka. Wa man yad'a mahabbata Allah wa lam yattabi' ar-rasula, wanda kuwa yake da'awar yake riya cewa shi yana san Allah amma fa bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, fa laysa min awliya'illahi, to ba cikin waliyan Allah. Wa in kana kaseerun minan nasi, yace kai koda dai da yawa daga cikin mutane, yazununa fi anfusihi, a zuciyarsu suna zato, aw fi ghairihim, ko suna wato suna zata wa kansu kai, ko kuma suna zata wa wasu daban, annahum min awliya'illahi, sai wai su waliyan Allah ne, wala yakununa min awliya'illahi, to ba za su zama daga cikin waliyan Allah ba. Fal yahudu wan nasara, kun ga dai ga yahudawa da kristoci, yad'una annahum awliya'ullahi, suna da'awar cewa su waliyan Allah ne, wa ahibba'uhu, ko kuma su masoya Allah ne. Qala ta'ala, sai Allah madaukaki ya ce musu, qul, ka ce da su, falima yu'adhibukum bidhunubikum, fa sun ce wa qalati, Allah madauki ya ba mu labari ba, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu, haka suka ce su ƴaƴan Allah ne kuma masoya Allah. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su, qul, ka ce da su, falima yu'adhibukum bidhunubikum, in ku ɗayansa ne kuma ku masoyansa ne, dan me yake azabtar da ku da zunubanku? Ame ɗa baya azabtar da su, baya azabtar da shi haka kawai, ko ba haka bane? Bal antum basharun mimman khalaqa, bari wannan zancen, ku bashar mutane ne, ɗan adam ne, shi ku Allah ba ɗan adam bane. Mun gane wannan? Mimman khalaqa, daga jinsin abin da Allah madauki ya halitta. وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. سنة وكما باب من شقاء الجنة سوى أن يزم بيهود يقول كرسة تلك أمانيهم الله يتوقع أن بولة بولة سنجة تقول ينسو. وقال تعالى إلى قوله كي ولا هم يحزنون أتكين دي سورة البقرة وكان مشركو العرب إنا سوليني أما كنسا آيوين باتين من تأكل سبقو إنه يكتوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون شيء ليكين في أنه يوى سنسي وكان مشرك العرب إن هذا مطعنه جنسي الناس هنا ديوه طيب مقارنه سنه سيما كان وثبت في الصحيحين يتي وكان مشرك العرب مشرك العرب يدعون ثم سنه دعور انهم اهل الله وسنه مسويا الله كدوا فدي شركه ده سكي كان سويا مسويا الله اي سنه مسويا الله annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da qur'ani suka karanta suka ce yazo da sabon addini addinin yara ba su yadda da shi ba ba su yadda Allah zai aiko manzo ba kaga ba wai ba su yadda da akwai Allah bane fa to haka abun yake sunna sai take maimaitawa wato sunnar Allah sai take maimaituwa a tarihi za ga mutanen da suka dade suka makalkale wani abu ko da ba daidai bane in aka zo ana cewa ku bar wannan abun ku dawo kan abin da yake daidai to a lokacin kuma za su tada balli a cewa an zo musu da abin da yake ya sabawa abin da wai Allah yake so to shi yake cewa annahum ahlullahi lisukunahum makkata saboda kawai wai suna zaune a makka wa mujawaratihim albayta kuma dan suna sune makotan dakin Allah wa kanu yastakbiruna bihi ala ghayrihim suna girman kai da wannan akan wasu wanda ba su ba kama kala ta'ala kama da Allah yake ba mu labari yake cewa qad kanat ayati tutla alaikum ayoyi na sun kasance sun ana karantar da su ana karanta su akan ku fa kuntum ala aqabikum tankisun sai zama kuna juye baya akan dugadugan ku mustakbirina bihi kuna girman kai da shi ai albayt nan bihi damirin yana koma kan albayt ne mana tastakbiruna ala an-nas bil bayt kuna girman kai akan mutane da dakin Allah kuna cewa ku ne ahlin dakin Allah mun fahimci wannan manzo yawa samiran kuna zama kuna hira tahjuruna kuna fadin maganganun da suke sune al-hujr al-hujr ana nufin al-qawl al-qabih mana kuna hira a dakin Ka'aba kuna al-fahari kuna maganganu marasa kyau shine abin da ake nufi mun gane fasara aya ba tahjuruna ana nufin qawl cewa bane ai taqulun al-hujr al-hujr shine al-qawl al-qabih yawa sai ke cewa wa qala ta'ala Allah madaukaki kuma yana cewa wa id yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka ta ambaci lokacin da ko ka tunar yayin da waɗanda suka kafirta suke makirci suke kulla maka makirci li yuthbituka dan su hana ka fita shine su daure ka aw yaqtuluka ko su kashe ka aw yukhrijuka ko kuma su fidda kai ila qawli har inda yake cewa wa hum yasudduna anil masjidil harami wa ma kanu awliya'ahu nan abin da sai ka wannan kenan wa ma kanu awliya'ahu suna toshe mutane daga bin hanyar dakin Allah wa ma kanu awliya'ahu alhali ko su ba masoya dakin Allah bane ba abin da ya hada su da dakin Allah in awliya'uhu illa almuttaqun ba kowa ne mabiya ko masoya ko majidinta wannan dakin Ka'aba ba illa almuttaqun sai masu tsoron Allah yana nufin musulmi fa bayyana subhanahu sai Allah madauki bayyana annal mushrikin cewa mushrikai laysu awliya'uhu wala awliya'a baitihi Allah bayyana mana annan cewa shi ba su ba mutanen sa bane baya jibinta su baya son su kuma sannan ba mutanen dakin sa bane ba ruwan su da daki innama awliya'uhu almuttaquna wadanda sune waliyan Allah waliyan dakin Allah sune almuttaquna maganan nan dai ta sake dawowa ala inna awliya'a allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah madauki ya taimake mu ya kara mana dawwama akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara mana imani ya kara mana basira ya kara mana ilimi mai amfani wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wannan yana tambaya menene matsayin annabi Isa akan zuwan da zai yi zai dawo ne a matsayin annabi ma'ana amma ba annabci ne sabo ba annabcin sa dama ya riga annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ba sabon annabci bane dama shi yasa malamin suka bayyana abinda ake nufi da wancan magana yayi kyau mai wannan tambaya din khatmul risala babu wani annabi da za a yi insha'in sabuwar annabta da sabon sako a baki mun gane wannan annan amma annabi Isa dawowarsa ba a matsayin sabon annabi bane zai dawo ne a matsayin annabin nan dai wancan annabi Isa da muka sani kuma zai zo ya aiki da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba tuka da walwala ne ko sannan ki cewa akwai maganar zuwan mahadi shin za su yi tarayya ne da annabi Isa kwarai za su haɗu lokaci guda da annabi Isa kuma za a kashe dujjal a wannan zuwa da za su ce sa da zuwan mahadi da zuwan annabi Isa yana cikin ashiratus sa'a al-kubra ashiratus sa'a ana nufin alamomin tashin alkiyama malamai sun kasa su kashi biyu akwai ashirat sughra akwai kuma ashirat kubra yawa ashirat ana nufin alamomi akwai kanana kamar albilla annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yawan mata yawan zinace-zinace saba ma iyaye a zo al'umma mutane suna kangarewa ta yi yawa wannan duk alamu ne na tashin alkiyama amma kananan alamu manyan alamu kuma akwai kamar fitowar rana daga yamma maimakon ta fito daga gabas. Wannan na farko kamar da wasu malaman sun bayyana shine zai fara fitowa kuma a lokacin a rufe kofar tuba wanda duk yace la ilaha illallah ba za a karba ba. Sannan mahdi zai zo, annabi isa zai zo, dujjal zai bayyana ya fitini mutane, zai zo ya umarci sama ta zubo da ruwa, kasa ta shanye ruwa, yana da wuta, yana da aljanna, wanda ya masa da'a ya shiga wuta, wanda ya saba masa kuma aljanna zai shiga. A lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin cewa babu fitina da ta kai fitinar dujjal. In an ce fitina ana nufin jarrabawa, saboda zai zo ne da awar shi ne Allah. Har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa ala inna rabbakum laysa bi'awar, ubangijinku ba mai ido ɗaya ba ne, shi ko dujjal ido ɗaya ne da shi. Mun fahimci wannan? Wannan saɓani kuma yadda wasu suke fassara wai an ce ido ɗaya, sun sai ana nufin wai turawa ake nufi, waɗanda suke ganin duniya ba sa ganin lahira. Wannan fassara ce ba daidai ba ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu misalai, ya bamu labarin abin da za a gan shi da shi. Yawwa, a fuskarsa akwai rubutu kafara, duk mai iya rubutu zai iya karantawa ya gane cewa wannan shine dujjal ɗin nan kuma ba zai bi shi ba. Amma dama abin da ake nufi da fitinar dujjal shine irin abin da zai riƙa zuwa da shi na abubuwan ban mamaki kamar mu'ujiza. Yawwa, sai ka sa mutane su tsammani wannan da yace Allah ko shine Allah ɗin da gaske, sai wasu su bi shi. To duk wanda ya bi shi shikenan ya halaka. Shine abin da ake nufi da fitina. Wannan ko ya karanta wannan kafara ɗin ya umarce su kuma ya rika azabtar da mutane ku shiga wuta, to in ya jefa su a wutan aljanna kenan za su shiga. Mun fahimci abin? Inda kuma yace ruwa ne a zo ga daɗi, to in aka je nan kuma wuta ce a gun Allah subhanahu wata'ala. Wannan duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari a hadisan ingantattu wanda ba su saba wa hankali ba, balanta na mutum ya zo yana wajatantama a kansu. Allah mu dauke ƙara mana imani. Sai shikenan ku. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.